أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا كبرك مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء دكرات منا عمدة الفقه والنفاوى الإمام ابن قدامة البقدسي رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا إشرين دا بقوي أتين كرات ونا بالتعليم idan ba manta ba sati da ya gabata muna cikin babu salatul tatawwu mun tsaya inda malam ya kawo mana bayani akan kashi na hudu ma tusannu lahul jama'a abinda sallah ta nafila wanda aka sannanta a yi ta cikin jama'a ya kawo mana bayani yake cewa muna iya kasata gida uku kashi na hudu shine sallar tarawih kashi na biyu ita ce sallar kisbewar wata ko kisbewar rana ina tunana a nan muka tsaya yau insha Allah za mu tashi kashi na uku ita ce salatul istisqa alayki cewa al-thalithu salatul istisqa'i wa idha ajdabatil ardu wahtabasa al-mataru kharaja an-nasu ma'al imami متخشئين متبذلين متذللين متضرعين فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب بهم خطبة واحدة ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به ويحول الناس أرضيتهم ويحول الناس أرضيتهم وإذا خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمرون أن ينفردوا عن المسلمين الدرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج منها 2 ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم wannan shine karshen babu malai yake cewa abu na uku ko kashi na uku daga cikin sallah ta nafila wanda aka sannanta mana yin ta a cikin jama'a yace ita ce sallar roƙon ruwa salatu al-istisqa sallar roƙon ruwa wa idza ajdabatil ardu idan ƙasa ta kahe ko ta kekashe واحتبس المطر كما روى يكسبك خرج الناس مع الإمام متخشئين متاني زاسهتا تارد الإمام سو سنا ما سقسقن تدكي متبذلين سنا ما سبر دك ونكايا نقوى متزللين سنا ما ستواضو دقسقن دكي زوا ومجيجن سو سننكما فيسلي بهم ركعتين wannan limamin zai musu sallah raka'a guda biyu ma'a kasalatul idi kamar yanda ake sallatar sallar idi ثم يخطب بهم خطبة واحدة سنن الإمام نن زي musu khutba guda daya sabanin sallar idi ana yin khutba yake cewa summa yakhutubu bihim khutbatan wahida sannan ya musu khutba guda daya wa yuksiru fiha min al-istighfari sai ya yawaita ko su yawaita yin istighfari wa tilawati al-ayat da tilawa ayoyi na al-qur'ani allati fiha al-amru bihi wanda ake umarni da su wa yuhawwilu an-nasa ardiyatahum mutane za su canza ridain su su bebantar da shi wa idha kharaja ma'ahum ahlu dhimma idan ahlu zimma wanda ake da alƙawari suke rayuwa a cikin ƙasa ta musulmai suka huta roƙon ruwa tare da su lam yumna'u ba a hana su ba idan sun nema su huta ba za a hana su ba wa yumaruna an yanfaridu 'anil muslimin za a umurce su keɓance da musulmai ad-darbul khamis nau'i na biyar daga cikin nau'o'in sallah ta taqawwi yace sujudut tilawa ita ce sallah ta tilawa وهو 14 سجدة ita ana yin ta ko ana samun ta a gurare har guda 14 a cikin alqur'ani duk da zamu zo cikin sharhi zamu yi bayani wani da kai riwayoyi riwaya Abdullah ibn Umar wanda yake tabbatar mana gurare guda 15 ake samun ta a cikin alqur'ani yake cewa fil hajji min hasnatani a cikin suratul hajj za a samu gurare guda 2 wanda ake sujudu tilawa a ciki yake cewa wa yusannu sujudu littari an sannanta ayi sujada dan yin dan an karanta aya wadda take nuni ayi sujada a cikin ta yake cewa wal mustami' duna sami kuma haka mai ji ba mai sauraro ba shi ma an sannanta mai yayi sujudu tilawa yace wa yukabbiru idha sajada zai yi kabbara idan yazo yin sujada wa idha rafa ra'sahu kuma haka idan ya taro kanshi daga sujada zai yi kabbara summa yusallim sannan ya sallame ita ma wannan mas'ala ce wanda take da sabani wurin malamai mu zo kan sharhi bayan malam ya bayyana mana dukkan nau'i'ika guda 2 daga cikin nau'i'ika wanda ake musu jami'i sallah ce ta nafila ba ta farilla ba amma dai an baka dama ku yi jami'i a masallaci tare da jama'a ya kawo maka sallar tarawih sallah wanda ake yi ta cikin watan Ramadan ana yin ta a cikin jami'i a masallaci ko kuma a gida ana an bada dama a yi ta ko a gida ko a masallaci amma dai a yi ta a cikin jami'i haka sallar kisbewar wata ko kuma kisbewar rana ita ma tana ɗaya daga cikin salloli wanda aka bada dama mutum su yi ta a cikin jami'i sannan kashi na uku yake cewa salatul istisqa sallah ta roƙon ruwa lokacin da hadari ya ƙi sabka ko hadari ya ƙi haɗuwa ruwa ya ƙi sabka a lokacin na an sannanta mana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu ta bayan gari tare da limaminmu mu roƙi ruwa kuma ga siffar da ya kamata a yi wannan sallah yake cewa wa idza ajtabatil ardu a wani hali ne ake yin sallah ta roƙon ruwa yake cewa lokacin da ƙasa ta ƙeƙashi ƙasa ta bushe babu wani ruwa wanda yake sabka a kanta yace wahtabasal qatru aw wahtabasal madaru kuma ruwa ya kahe yake sabka daga sama a wannan halin kharajan nasu ma'al imami mutane za su huta tare da limamin su bayan gari ko wurin da suke yin idi mutakhashshi'ina wa innan mutanen su huta tare da limamin suna masu kaskantar da kawunan su idan an ce al-khushu shine mutun ya samu dukkan wani sukuni bangaren sassan jikin shi ko ina kurum ka samu sukuni babu wani abin da kake idan an ce al-khushu malamai na lugha suke cewa shine mutun ya jehar da idanuwan shi ko ganin shi zuwa ƙasa shine mutun zaka same shi ya kaskantar da kanshi ya gurfanar da kanshi ko ya kaskantar da kanshi zuwa ga ubangijin shi ba wani abin da kuma zaka same shi tare da nutsuwa da dadi tare da nutsuwa lokacin da ya kaskantar da kanshi yake cewa mutabazzili kuma wa'annan mutanen za su huta ne ba tare da sun dau kayan kawa ba za a sa kaya ba sabbi ba za a sa tuhahi wanda suke nuna kawa ba haka za a huta a tahi wannan wuri wanda za a yi sallah yace mutazallilina suna masu kaskantar da ka at-tazallul shine mutun ya kaskantar da kanshi sabanin al-khushu a harshen larabci kalmomi ne wanda suna da bambanci tsakanin junansu
amma dai da Hausa ban san da wata kalma ba zai iya bambanta bambancin da yake at-tazallul shine mutun ya kaskantar da kansa zuwa wurin wanda yake neman wani abu a gunshi shi kuma al-khushu shine a same ka da nutsuwa da kaskantar da kai zuwa ga mahallicinka shine nan yake cewa kaga qaribun min at-tawadu shi at-tazallul shine kaskantarwa mutun za a same shi ya kaskantar da kansa zuwa ga ubangijin shi kenan ga tadarru kuma ga khushu ga at-tazallul dukkan su an same su a gunguta kuma wannan ba komai ba da kai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda Abdurrazzaq ya hutar da shi a cikin musannaf din shi haka ashabu sunan su ma da mafi yawa daga cikin su sun kawo shi kamar Imam Tirmidhi ya kawo ya ce isnadin shi hasanun sahih ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya huta roƙon ruwa kharaja mutakhashian mutadarrian mutawadian mutabazzilan mutarassilan fa salla bin nas rak'ataini kama yusalla fil eid yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta lokacin da yayi niyyar huta roƙon ruwa ya huta mutakhashian yana mai kaskantar da kansa zuwa ga ubangiji mutadarrian yana mai maida al'amurkan shi kaskantar da kansa zuwa ubangijin shi mutawadi'an yana mai kankan da kai mutabaddilan yana mai nisanta dukkan wani kaya wanda suke nuna kawa yake cewa fa salla bin nasi rak'ataini sai yi wa mutane da yace mutarassilan fa salla bin nasi rak'ataini sai yi wa mutane raka'a guda biyu kama yusalla fil eid kamar yanda yake sallatar sallar shi ta eid a wannan hadisi Abdullah ibn Abbas yana tabbatar mana ga irin hai'a ko sifa wadda ta dace ga masu roƙon ruwa su huta wurin da za su yi roƙon ruwa dan su kaskantar da kawunan su zuwa ga ubangijin su ya ji tausayin su ya sabkar musu da ruwan sama shi kuma ruwan sama mun sani dukkan wata rayuwa ta dunkule ne ƙarƙashin ruwan sama da zarar an ce ubangiji ya rike ruwan shi to tabbas al'umma za ta shiga cikin halin haula'i duk irin wadatuwarta duk irin yalwarta duk irin ci gabanta na ilimi da zaran ubangiji ya rike ruwan shi to shikenan an shiga cikin hayaniya kamar yadda ubangiji yake bayyana mana waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy dukkan wata rayuwa an dunkule ta ne kalkashin ruwa da zaran ubangiji ya tsare ruwan shi ko ya rike ruwan shi to babu wata wani wanda zai sheda ko babu wata rayuwa mai dadi wanda mutane za su samu tilas za a samu hari za a samu rashin abinci za a samu yunwa da sauransu wannan shine tsari ko yanda shari'a ta gandaya mana ko ta sanya mana lokacin da zamu huta roƙon ruwa kuma zamu sallate ta ne kamar yanda ake sallatar sallar Eid malai ya ci gaba da cewa fa yusalli bihim rak'ataini ka salatil Eid zai yi wa wannan limamin zai yi wa mutane sallar roƙon ruwa kamar yanda yake musu sallar Eid su yake cewa dalilin hadisi Abdullah ibn Abbas wanda muka karanta fa salla bin nasi rak'ataini kama yusalla fil eid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa mutane salla raka'a guda biyu kamar yanda yake musu salla lokacin da suka huta eid yake cewa summa yakhutubu bi khutbatan wahida sannan ya musu khutba guda daya kenan zai ya musu wa'azi khutba guda daya zai ya tashi yayi musu wa'azi ko kuma ya musu khutba ita kuma khutba mun sani maganganu ne wanda suka dunkuli yanayin da mutane suke cikin shi shine ake kira da khutba zai ya zo innal hamdalillah ya hamdala ya hauqala ya tashahud a cikin ta innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh hal zuwa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar wa ba'd sannan ya basu ko ya fadi musu yanayin da suke ciki ya janyo hankalin su ya karantar da su abinda ubangiji yake nufata da su ko abinda shari'a ta tsara musu kalkashin wannan tsari ko kuma kalkashin wannan sallah ta roƙon ruwa ba da kai hadisin da hadisi Abdullah ibn Yazid wanda Imam Muslim ya hutar da shi yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta dan ya roki ruwa tare da mutane fa salla rak'ataini thumma istasqa sannan yayi wa mutane salla raka'a guda biyu sannan yayi roƙon ruwa ya ubangiji ka shayar da kuma nan da kai mas'ala wadda malamai fiqhu suka yi sabani akan ta shine wa'ansu daga cikin malamai suna gani za a gabatar da khutba kamun sallar kamun yin sallar raka'an nan guda biyu wasu kuma daga cikin malumai sun kawo hujja wanda suka ce za a gabatar da khutba kamun sallah hadisin Abdullah bin Zaid kuma da kai hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta wanda Imam Muslim ya kawo shi haka Imam Bukhari ya kawo shi Abu Dawud ya kawo shi Imam Al-Hakim a cikin Mustadrakin shi haka Ibn Hibban shi ma ya kawo hadisin sai dai dukkan su wannan Abu Dawud a cikin riwayar da ya kawo yake cewa hada hadisun gharibun isnaduhu jayyidun ala ai wa'ansu daga cikin malumai sun ta yi a kan a'a za a gabatar da sallah a kan roƙon ruwa shi kuma hada dai mafi rinjaye mutum a yi roƙon ruwa a yi khutba sannan a yi wa mutane sallah saboda akwai wannan hadisin Abdullah bin Zaid wanda Imam Ahmad ya kawo shi shi hadisin na Abdullah bin Zaid yake cewa fa bada abis salati sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara da sallah wannan shine sabanin da aka samu da kwai riwayar Ibn Abi Zaid da Yunus a cikin sahihain wanda su suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara yi musu khutba sannan yi musu sallah to wannan riwaya wadda take cikin sahihain ta hi karhin wannan riwaya wadda Imam Ahmad ya kawo da haka malamai suka hirinjaya wa ayi ma mutane khutba kamin ayi musu sallah wallahu ta'ala a'lam yake cewa wa yaksuru fiha min al-istighfar za a yawaita yin istighfari lokacin da aka huto roƙon ruwan nan yace wa tilawatil ayati allati fiha al-amru bihi kuma za a yawaita tilawa ayoyi wanda suke umarni akan ayi mutane su tuba su koma zuwa ga ubangiji sai ya yahe musu zunuban su kuma ya shayar da su ya sauka musu da ruwa daga sama ayoyi a cikin alqur'ani wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimina aka fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara ayoyi ga sunan masu yawa a cikin alqur'ani ka koma cikin suratu hud ka koma cikin suratu yunus ka koma a'rafi ka zo cikin suratu nuh da sauran da shu'ara da sauran surori zaka samu suna maka bayani irin gata da ta goma shi da mutun zai samu lalle da zaran ya koma ya nemi gafarar zunuban shi a gun ubangiji shi kuma dukkan wani gata da bawa zai samu a rayuwa to yana kunshe ne kalkashin neman gafarar abin da ya aikata na daga zunuban shi kamar yadda ubangiji ya yi wa mutanen annabi Nuhu alƙawari in dai sun nemi gafarar zunuban su a gun ubangijin su to zai saukar musu da ruwa daga sama wannan ruwan kuma shine rayuwar su shine gatan su shine morewar su shine samun abincin su shine samun dukkan wani arziki da za su samu na daga rayuwar su ta yau da gobe aka ubangiji yake bayyana wa su ma san mudawa ku yi kokari ku yi istighfari ubangijin ku zai fitar muku da tsarrai ya kara mu karhin da akan karhin da ya baku ya muku yaduwa ya muku kaza ya amunta da ku shine nan malai yace ayi kokari a lokacin da aka huta wannan sallah ta roƙon ruwa a karanta ayoyi wanda suke bayani akan lalle gata da tagomashi da alhwanu da bawa zai samu idan yayi istighfarin zunubanci yake cewa wa yuhawwalun nas ardiyatuhum ko mutane za su bebanta ridain su a wancan lokacin ba riga gare su mai hannu da wuya ba suna da ridai ne wanda suke dorawa yake cewa to za a yi kokari a juriya shi kamar yanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya juriya da kwai hadisi Abdullah bin Zaid wanda can baya mun karanta shi kuma da kwai hadisi wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka hakaito mana wanda manzo Allah sallallahu hadisin da kwai wanda Imam Ahmad ya hutar da shi a cikin Musnad din shi hadisin Abdullah bin Abi Bakar daga Ubad bin Tamim daga babban shi dukan sun kawo hadisin suke bayani ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallar shi ta roƙon ruwa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya canza mayahin shi wanda yake lullube saman shi da shi wanda yake dorawa akan kafadar shi sai ya bebanta shi kenan ciki ya koma waje bangaren dama sai koma bangaren hagu wannan shine sunna wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi dinda da kai matsala wadda malaman fiqh suke cewa shin canza mayahi ko canza riga a debanta ta ya keɓanta ne da limami ko kuma ya keɓanta hammamu wasu daga cikin malamai suka ce akan da mamu da limami dukkansu za su canza ridansu sabida da kwai riwaya wadda ta zo lalle sabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza ridansu ko ya bebanta shi su ma sun bebanta ridansu duka wannan riwaya ce wadda tana da rauni wasu daga cikin malamai suka ce a wannan abu ne wanda yake banta da limami kadai ko ba bayan mamu kenan limami idan irin wannan lokacin ya zo da alkabba kenan zai cire ta ya juya ta sai wannan ya shigo gare shi sai ya cire ta ya juya ta ya bebanta ta sannan ya sanya ba komai ba duddan mutun ya ƙara kaskantar da kanshi zuwa ga ubangiji kuma wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama والله تعالى اعلم sai kan wata mas'ala wanda zaka ga wa'ansu hatta da wannan hulassu ko rawarin da gare su sun cire sai sun juya wannan duka bai tabbatu ba daga bakin manzon Allah da gumman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kurum abinda ake so ridain ka ko alkabbanka ko rigarka a matsayin ka na limami kurum ka canza sauran mamu babu wani wannan idan babu wani umurni akan lalle ne sun canza saboda babu tabbacin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun canza ridain su lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza ridain shi yake cewa wa in kharaja ma'ahum ahlu zimma lam yumna'u idan ahlu zimma wanda suke rayuwa a ƙasa ta musulmai suke ba da jizya suma a lokacin nan gungunsu suka ce a ai mu ma tunda yanayin ai ba ku kadai ya shafa ba musulmai ba mu ma sai mun noma kasa sannan mu samu abinci dabbobi su samu abinci da haka mu za mu huta mu tafi mu yi roƙon ruwa wala yake cewa lam yumna'u ba za a hana su ba sai dai idan sun ware wata rana suka ce za su huta sai a ce musu to ku tsaya rana kaza musulmai suna huta ku ma ku bari wannan rana sai ku huta ba dan gomi ba kada a samu sabani ranar da musulmai suka huta Allah bai sabkar ba da ruwan sama ba kuma dan ba wannan kullu shay'in inda hu bi mikata komi ubangiji ya tsara wai ba wai in ya ga dama ne al'amarin shi zai kasance innama amruhu idza arada al'amarin ubangiji idan ya ga dama ya kasance sai ya kasance idan bai ga dama ba ba wanda ya isa ya sanya shi ya kasance ko da za a ce kowan mu zai huta ya roƙi ubangiji in ya ga dama sai ya karba yayi mana abin da muke so idan ko bai ga dama ba sai ya rike kayan shi komi nashi ne mallakin shi to shi sanya dai idan suka ce za su huta ahlu zimma to ba za a hana su ba sai dai a ce musu ku jinkirta zuwa ranar da musulmai za su huta kada a samu akasi su huta ubangiji a cikin tsarin shi rana kaza zai sabkar da ruwan saman shi wai ba dan wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'a kaburi ya kwandugu yana yi to har abada ubangiji ba zai amsa ba a cikin bata yake da haka ubangiji ba zai amma dai cikin mashi'a ubangiji ya ga dama rana kaza idan an huta ba zai bada ruwan ba sai rana kaza sai Allah ya kaddara wannan ranar su wa'annan kahuran suka huta suka roki ruwa sai aka sabkar da ruwa kaga wannan wanda yake da shakka a cikin imanin shi zai na dinga kokonto ko kuma su su ji dadi a cikin ransu lalle ranar da suka huta ranar nan ubangiji ya saukar da ruwan sama da haka muna kyautata ta muni akan gaskiya ba musulmai bane akan gaskiya ba shi sanya aka umurci jagora na musulmi lokacin da kahurai ahlu zimma wanda suke rayuwa a ƙasa ta musulmai suka ce za su huta roƙon ruwa to a jinkirta su har zuwa lokacin da musulmai za su huta amma dai ba za a hana su ba yake cewa wa umiru an yanfaridu anil muslimin lokacin da aka huta hilin da ake yin sallah za a umurce su su keɓanta da musulmai idan musulmai suna wannan bangaren na dama sai a ce musu ku tafi can wancan bangaren ku tafi ku yi sallah za ku yi infirari za ku koma ƙauye ɗaya sai ku yi sallah ku ba dan komai bai sanya aka ce idan sun zo ba za su cudanye da musulmai ba saboda kada azabar ubangiji ta sabka ta hada musulmai ta hada kafirai saboda a kodi yaushe ba wanda ya ci alwashin ubangiji ya saukar da azabar shi a kansu dinda ubangiji ya yi wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gata na ba zai halaka da ita ba amma dai ta kanyu ya kasance su hutayin sallar su su yi wani abu wanda zai su janyo hushin ubangiji tsawon ubangiji ta tabbata akan su ko azabar ubangiji ta tabbata akan su a wannan lokacin to ka gani baya yiwa a bambance tsankanin musulmi da kawuri kurin kowa ubangiji zai rufe shi karkashin azabar shi kuma gobe kiyama ubangiji ya ware kowa karkashin niyyar shi da haka aka umurta idan sun zo sallah su keɓanta kada su shigo cikin musulmai su yi sallar su ƙauye ɗaya ko da azabar ubangiji take sauka dai can su suka sani azabar ta lullube su amma dai ba musulmai ba ina fata an fahimta malai ya ce ad-darbul khamis kashi na biyar daga cikin salloli na tatawwu wanda aka farlanta mana a cikin wannan addinin namu na musulunci yake cewa ita ce sujudu tilawa ita ce sallah rako sujada da mutum da zai yi ta tilawa ita sujada ta tilawa ita ce wanda kurum ka zo a cikin alqur'ani kana karanta alqur'ani ka zo kan wani wuri wanda a cikin mushafin murasmul usmani zaka samu an yi hoton wani ko an danyi wani zane kaman masallaci wannan duk lokacin da ka shigo a cikin alqur'ani ko ka zo kana karanta alqur'ani kaga wannan wurin to ai shar'anta maka kai sujada ta tilawa shine malai yace huwa arba'a asharata sajada ana yin sujada tilawa a gurare har guda 14 a cikin alqur'ani duk da mas'ala ce wanda take da sabani akwai wanda hadisi wanda yazo wanda Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi Abdullah ibn Abbas yake bayyana mana yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani yazo suratu sa'd da yazo a cikin suratu sa'd manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya durkusa yayi sujada yace kenan wannan shi yake tabbatar mana lalle suratu sa'd ɗaya ne daga cikin murare wanda ake karanta alqur'ani ko ake yin sujada idan an karanta alqur'ani wannan wuraren idan ka koma a cikin alqur'ani wurare guda 15 zaka samu na harko a cikin suratul a'raf inda ubangiji yake cewa innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun aya ta karshe a cikin suratul a'raf wannan wuri idan ka karanta zaka yi sujada a cikin shi aya ta 206 haka wuri na biyu cikin suratul ra'd yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال aya ta 15 a cikin suratul ra'd ita ma wannan wuri ne wanda aka bada dama idan ka zo kana karanta alqur'ani kai koda wani meji wanda yake jinka yake sauraron ka yake jinka ba mai sauraron ka ba idan kana tare da shi meji shine wanda kuke tare da shi kake karanta mai alqur'anin ko kuma hankalin shi yana gunka wanda kai kake karanta alqur'anin idan yazo ka zo inda yake wuri wanda ya dace ayi sujada idan yana jin ka shi ma yayi sujada amma dai mai sauraro yazo gittawa ko ya shigo inda ake karanta amsa wani abu shi wannan babu sujada tilawa akan shi amma dai mu sani sujada sujudu tilawa mustahabbi ne ba farilla bane ba wajibi bane mutun sai yayi ta ba idan kaga zaka iya sai kai ta wuri na uku shine suratul nahl walillahi yasudu ma fis samawati wa ma fil ardi ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون wana a cikin suratul nahl kenan haka idan muka koma cikin suratul isra ubangiji yake cewa qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a nan ma zaka durqusa kayyuwa ubangiji sujada haka idan muka zo cikin suratu maryam ubangiji yake cewa wa idha tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bikiya fa khalafa min ba'dihim wannan ita ma idan an zo aya ta 58 a cikin suratu maryam ita ma wuri ne wanda ake yin sujudu at-tilawa sai guda wuri guda biyu a cikin suratul hajj yake cewa alam tara anna allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqa alayhi al adhab wa man yuhini allah fama lahu min mukrim inna allah yaf'alu ma yasha wannan harkon suratul hajj aya ta 18 haka karshen suratul hajj aya ta 77 zaka samu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihuna wannan shi ma wurin ana yin sujada kenan wannan shine wuri na 7 wuri na 8 ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul furqan yake cewa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa mar rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura wuri na 9 a cikin alqur'ani shine suratul naml ayata 25 ubangiji yake cewa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khaba'a fi as-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linuna Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil karim wa nawri shi ma ana yi min sujada wuri na 10 a cikin suratul sajada inda ubangiji yake cewa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun ayata 15 wannan shi ma wuri ne ɗaya daga cikin wuraren da ake yi musu sujada sai wuri wanda aka samu sabani akan shi wanda Hanabila suka kawo a wuri 14 ne amma dai dalilin hadisi Abdullahi bin Abbas yake tabbatar mana lalle wuri guda 15 ne wanda Imam al-Bukhari ya kawo shine suratu sad wa zanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba wannan zai kasance aya ta 24 a cikin suratu sad sai wuri na 12 a cikin suratul fusilat inda ubangiji yake cewa min ayatihi al-layl wan-nahar wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna aya ta 37 a cikin suratul fusilat sai suratul najm aya ta 62 fasjudu lillahi wa'budu aya ta karshe kenan a cikin suratul najm sai yuri na 14 suratul inshiqaq wa idha qura alaihimul qur'anu la yasjuduna sai uri na karshe suratul alaq inda ubangiji yake cewa aya ta karshe kalla la tuti'hu wasjud waqtariba wannan sune wurare guda 15 wanda idan ka zo kana karanta alqur'ani zaka yi sujada wanda take ita ce sujudu at-tilawa shine nan bala yace wa fil hajj minha isnatani a cikin suratul hajj zaka samu wurare guda biyu farkon aya aya ta 70 aya ta 15 da aya ta 77 yake cewa wa yusannu sujudu littali an sannan ta yin sujada sabida karanta alqur'anin ka idan ka zo wannan wuri wanda aka bayyana maka kai sujada fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada da Allah kuma ku bautata mai to dalilin haka aka ce maka idan ka zo wannan wurin an sannanta maka ba wajibi bane ba mustahabbi ne kai sujada idan ka zo karanta ko idan ka karanta wannan wurin yake cewa wa yusannu wa wal mustami' kuma an sannanta meji shi ma yayi sujada idan ya ji abinda aka karanta na daga alqur'ani misali malami ne da dalibi yana karanta alqur'ani idan malamin ya karanta yayi sujada shi ma dalibin yana da kyau yayi sujada haka amma dai mai gittawa yace duna sami ba mai sauraro ba mai sauraro shi ne wanda ya gitta wanda ba ruwan bar ruwan shi ba a majalisin yake ba ba karanta qur'anin yake ba yana cikin wani shagalin shi daban yazo ya gitta he ji an karanta fasjudu lillahi wa'budu wannan ba ruwan shi da sai yayi sujada akan haka kamar yanda ya tabbatu ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun hana wanda kurum ya mai hucewa ne yaji ana karanta alqur'ani ya karanta alqur'ani kamar yanda Imam al-Bukhari a cikin wannan ingantaccen littafin shi ya kawo yake cewa babun man marra'a anna Allah ta'ala lam yujibu sujuda ya kawo bayani a kalkashin babi wanda yake bayani yake cewa wanda yake ganin wai Allah bai wajabta yin sujada ba game da wannan haka Imam al-Baihaqi haka Imam Abdurrazzaq a cikin musannaf ɗin shi da Ibn Abi Shayba dukan sun kawo sun yi ta'liqi akan wannan wangayin yake cewa wa yukabbir idza sajada zai yi kabbara lokacin da zai yi sujada, ya ce Allahu akbar lokacin da zai risina ya kai sujada, ya ce wa idha rafa'a ra'sahu, haka zai yi kabbara idan ya dago da kanshi, summa yusallim, sannan ya sallame. Kuma wannan da kwai wa'inda suka ce wajibi ne lokacin da zai yi sujudut tilawa yayi kabbara, sun kawo dalili suka ce ai sujudut tilawa dukkan da ita da sallah dukkan su kala ɗaya ne, dukkan su abu ɗaya ne, da haka a cikin sallar ka an baka umarni lokacin da zaka yi sujada ka ce Allahu akbar, lokacin da zaka taso daga sujada ka ce Allahu akbar, kuma ka sallame daga cikin sallar ka. Wasu kuma daga cikin malumai suka ce a nan ba ɗaya wanda yake wajibi, saboda babu wani dalili wanda yake mai ƙari wanda yake tabbatar mana
bismillahi walhamdulillah
ita sallah sujudut tilawa kamar sallah take. Abin da yake shine lokacin da mutum zai yi kabbara ko zai yi sujada sai ya ce Allahu akbar ya kai kanshi, idan ya taso ya ce Allahu akbar, duk da ita ta tasawwar da kai sabani wurin malamai, amma dai wada mafi rinjaye mutum ya ce Allahu akbar sai dai babu sallama a cikin sujudut tilawa, mutum ya ce assalamu alaikum, kuma zai yi Allahu akbar ya yi sujada da shi idan ya taso. Ita kuma mas'ala ce wadda take da sabani, ya ce Allahu akbar idan ya taso daga sujada da shi, sai ya ci gaba da wannan inshi. Kuma abu ne wanda ko da tsarki ko ba tsarki, abu ne ko kana kalla al-qibla ko baka kalla al-qibla, idan kai babu wani damuwa a kanka lili, shi wannan shi yake tabbatar mana lalle hay'at ta ba hay'at sallah bace ba, saboda sallah an ce maka wajibi ne hika huskanci al-qibla lokacin da zaka sallace ta. Allahu ta'ala a'lam. Wannan shine karshen babin. Sai malai ya ci gaba da mana bayani akan sabon babi, yake cewa babu as-sa'ati allati nuhiya 'ani as-salati fiha. Wannan babi ne wanda zai mana bayani akan lokutan da aka yi hanin sallah a cikin su. Wa hiya khamsun بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تضيء حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب، فهذه الساعات لا يصلي فيها تطوعا إلا في إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات. wannan babi ne wanda yake mana bayani akan lokuta wanda aka haramta maka yin sallah a cikin su. Wasu sallolin da aka yi da maka bayani a kansu, ai can baya maka bayani akan salloli wanda suke na taqawwu, salloli na nafila. To idan aka samu ɗaya daga cikin wannan lokutan guda biyar ƙarƙashin mazhabin Hanabila, haramun ne mutum ya yi sallah a cikinsu. Shi ne malai ya ce wa hiya khamsu, wannan lokutan su ne guda biyar, ba'da al-fajri hatta tatlu' ash-shams, bayan sallah asuba har sai rana ta hudu, yace ba'da tuluiha hatta tartafi'a qayda rumh, kuma bayan hudawar rana har sai rana ta dagu daidai gulgudun goran mashi. Goran mashi shi shine kamar zira'i guda uku, kamar zira'i guda qayda rumh, goran mashi dan bashi wanda mutum wanda zai rike ya garinga tokarawa, wannan shine ake kiran shi da goran bashi. Kenan idan ta huto, misalin kamar kwata na daga sa'a, kenan 10 minutes, wannan shine gulgudun dagawar da za ta bada, kenan kamar mita uku haka ko zira'i guda uku a sama, shine yake kira qaidun, yake cewa wa inda qiyamiha hatta tazula, lokacin da ta tsakaita ta kai tsakiya har sai ta karkata, kenan lokacin ta bar gabas, ta bari ita bata ta bar gabas bata yi yuyan ba, lokacin da ta yi tsayuwar giginya a tsakiyar sama, wannan shi ba a wannan lokacin an haramta maka yin sallah. Yace wa ba'da al-asr, kuma bayan sallah al-asr, a kowane lokaci da kai sallar al-asr, dan da kai malumman da suka ce kai ko da jami'i jam'u takdimin kai, ka gabatar da jami'in ka misalin kana cikin bulaguro he ka gama sallar azhar da al'asar kamun lokacin sallar azhar kamun lokacin sallar al'asar ya shiga yake cewa to daga lokacin nan shi ma an haramta maka yin sallah shine yace wa ba'da al'asr bayan sallar al'asr hatta tatadayyafu ash-shams lil-ghurub hasirana ta karkata zuwa fadawa wannan lokaci na hudu kenan yace na biyar wa idha tadayyafat hatta taghrub idan ta karkata lokacin da za ta fada har sai kuma ta fada kaga wannan lokuta guda biyar wanda malam ya kawo kalkashin mazhabin Hanabila wanda aka haramta yin sallah a cikin su za mu zo cikin shari'i za mu ga mazhabinmu na Malikiya mu ya muka tai akan wannan mas'ala yake cewa fa hadhihi sa'at wannan lokutan da na bayyana muku guda biyar dinnan la yusalla fiha taqawwan ba a sallan nafila a cikin su illa fi i'adatil jama'a sai dai idan mutun zai koma yin sallar da ya sallata a cikin jama'a an bayyana ya koma sallar da ya sallata a cikin jama'a misalin yayi sallah matahiyi ne sai yayi sallar shi a gida ya hada sallar azhar da al'asar sai ya zo masallaci lokacin sallar al'asar yana da wani karatu ko yana da wani uzuri ko yana jiran libani yayi wata tattaunawa da shi da ya shigo masallaci bayan shi ya riga ya gama sallar shi ta al'asar sai ya tarar da mutane suna sallar al'asar ka gani ai shi waccan wanda ya sallata ai ita ce a matsayin farilla yanzu idan ya sake ba nafila bace ba to a wannan lokaci koda ai shi an haramta mai yayin sallah bayan la'asar to sai yazo ne tarar da mutane za su suna sallar la'asar in su sai yace bari ya shiga yanzu da maimakon ya zauna kofin masallaci har wani yazo ya sa shakka akan shi yace an ya fa musulmi ne ko kuma yane ne sai ya shigo yayin sallah tare da jama'a yace to wannan an bashi dama an fahimta shine yake cewa illa fi i'adati jama'atin idza uqimat wa huwa fil masjid idan aka tayar da sallar shi kuma yana masallacin to a wannan halin zai maimaita sallar shi wanda ya sallata ta al'asar ko kuma ta sallar asuba kaga lokaci ne wanda aka haramta mai yin sallah sai ya maimaita amma dai a cikin jama'a wannan maimaitin sai ya koma mai sallah ce ta nafila kada mu manta sallah ce ta nafila ba ta farilla ba wanda lokutan da aka haramta yin sallah a ciki yake cewa raka'atay at-tawaf ba'dahu at-tawaf ba'dahu raka'o'i guda biyu idan kai tawafi ai an sannanta mana ai shar'anta mana idan muka yi tawafi mi raka'a guda biyu bayan hijru isma'il bayan maqamu ibrahim afwan ai shar'anta mana an sannanta mana da bi haka to shi ma wannan raka'atay at-tawaf a mazhabin Hanabila idan kai ko da lokacin da aka haramta yin sallah ne kana da dama ka sallace ta a wannan lokacin zamu zo zamu bayani akan sauran mazhabobi akan yace was-salatu 'ala al-janaza da sallah akan gawa ita ma wannan ko da lokacin ya shiga wannan an bada dama a sallace ta wa qada'u sunani ar-rawatib fi waqtayn minha yace da darama sunnoni na ratibai ai can baya karatu mun yi bayani akan sunnoni ratibai ko guda 12 ko kuma guda 10 to idan ya kasance sabanka ne ka yi su sai ka zo baka samu daman yin sa ba sai ka tuno bayan sallar al'asar kai da kai sunna ratiba wanda bin yi ba to an baka damar karama ta a lokacin da aka ce maka an haramta maka kai sallah haka kana da sunna ratiba rak'atani fajr afwa da rak'atani fajr wanda baka yi su ba kurum bayan sallar asuba he ka tuno hadisi Abu Dawud ya bayyana mana lalle ɗaya daga cikin sabban manzon Allah ya tashi ya ƙara raka'a guda biyu bayan ya manzon Allah ya ce hala an ƙara sallah ya ce a ai sarar rak'atani fajr sai bin yi ba shi sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake zawwa da ita manzon Allah bai ce me ko yi ba shi ke tabbacin manzon Allah ya tabbatar da shi akan wannan sunna shine nan mazhabin Hanabila suka ce raka'ata wa qada'u sunani ar-rawatib darama sunnoni ratibai fi waqtayn minha a cikin lokuta guda biyu daga cikin lokutan da ake rama su wa huma sune bayan alfijir da bayan sallar al'asar yace wa yuzu qada'ul mafrudat kuma halaka ne a rama dukkan wata sallah ta farilla a duk a kowane lokaci idan ka tashi rama ta shi ma zamu bayyana dalili akan haka bale yace wannan babi ne wanda yake maka bayani akan lokuta wanda aka haramta maka yin sallah kuma mun sani idan aka ce annahi kalkashin mas'ala ta shari'a ko ta fiqh annahi yufidul wujub zara an ce maka an hane ka to an yufidu tahrima alalle hanin nan yana nuna maka haramun ne kad'an ka aiwatar da haka shine mala yace wa hiya khamsu ai lokutan da ake haramta yin sallah a cikin su ko aka hane ka kai sallah a cikin su suno lokuta guda biyar yake cewa na harko ba'd al-fajr hatta tatlu ash-shams bayan sallah asbahi har sai rana ta hudu to ba a barka ba sai suka ce maka wa ba'd dhulu'iha kuma bayan hudawarta hatta tartafi'a qayd rumh har sai ta dago daidai gwalgwadon goran mashi shine malaman lokaci suke cewa abin da yake kirda da rubu sa'a kar'in lokaci shine kar'in lokaci shine minti 15 kamar yanda Muhammad bin Usaymin ya kawo a cikin wannan inshi Sharhul Mumti ya kawo yake cewa muna iya kaddara wannan lokacin da gwalgwadon minti 15 wannan shi kaga nan mala ya kawo maka lokuta guda biyu amma dai lokutan guda biyu dukkan su suna gogayya juna kamun rana ta hudo bayan ka sallata sallar asbahi kuma bayan rana ta hudo har zuwa lokacin da zai kai ta yi tsayuwa a sama daidai gulgudan goran mashi kaga wannan lokutan guda biyu an hane ka daga sallaci sallah ta nafila a cikin su yake cewa kuma wa inda qiyamiha lokacin da rana ta kai tsakiya ta yi tsayuwar giginya a tsakiya ita ba a gabas ba ita ba a yamma ba yake cewa hatta ta zuwa as-sita karkaci
Allahu akbar Allahu akbar
wannan lokacin kuma an baka dama ka sallaci duk abin da kake so ka sallata a cikin sallolinka shine shi kuma a cikin at-turar sunniya haka a cikin nihayatul muhtaj sun kawo suka ce ita karkacewar rana tsayuwarta baya yiwa ya huce gulgudan minti guda biyar suka ce ana kiyasta shi kamar karanta suratul fatiha idan kana so kuma ka lissahawa gobe idan ranar ka ringa lissahawa idan ta kai tsakiya ka gani kamar wulgawa kurum ta riga ta karkata shine wannan lokacin an hana ka ka karanta an hana ka kai wata sallah ta nafila a cikin ta ina fata an fahimta kina wannan shine lokaci na uku lokacin da rana ta tsaya a tsakiya bata karkata ba a wannan lokacin an hane ka daga yi sallah daga cikin salloli na nafila yace wa ba'da al-asri hatta tatadayyafu ash-shams lil-ghuruba yake cewa kuma bayan sallar al-asr as-sirana ta karkata zuwa fadawa idan ka loka a wannan lokacin wurin disaster front zaka gani ranar ta riga ta karkata dukkan ta zuwa yamma to idan ta kai wannan lokacin shi ma lokaci ne wanda aka hane ka da kai salloli daga cikin salloli na nafila sai dai zawatul asbab za mu zo za mu yi bayani akan su yake cewa wannan kashi na hudu kenan ko lokaci na hudu kenan lokaci na biyar yake cewa wa idza tadayyafat hatta tagrub idan kuma lokacin da ta karkata har zuwa lokacin da za ta fada shi ma an hane ka kai wata sallah daga cikin salloli na nafila wannan kalkashin mazhabin hanabila idan muka koma kan mazhabin mu na malikiyya su suna kasa mana shi kashi biyar kashi biyu makruhi ne ba a haramta maka ba idan kai ka zo da abu wanda yake makruhi amma dai kashi uku su kuma an haramta maka kai sallah daga cikin salloli na nafila a cikin su shine malikiyya suka tahi bayan sallah asuba zuwa fadawar rana an karhanta maka kai wata sallah makruhi ne ka zo da wata sallah ta nafila lokaci wanda yake na haramun lokacin hudawar rana zuwa lokacin da za ta kai gulgudan goran mashi wannan haramun ne kad'an mutum ya sallaci wata sallah daga cikin sallolin nafila saboda rana tana hudawa ne tsakankanin kahon shaidani kuma wannan lokaci ne wanda waɗanda suke bautatawa shaidani ko suke bautatawa rana suke ribanta wannan lokacin don su yi mata sujada kai kuma duk abin da yake sabanin abin da waɗansu wanda ba su daga cikin milla suke aikatawa an hane ka khaliful yahuda wan nasara ku saba wa yahudawa da nasarawa to kaga min babi aula mu saba wa mujusa ba masu bautar rana mu saba wa masu bautar wuta wannan shi sanya aka haneka da kai sallah a wannan lokacin shi sanya a mazhabin malikiya suka tai akan lokacin da rana take hudawwa har zuwa lokacin da zata kai gulgudan goran mashi an haramta maka kai sallah amma dai kasa da haka bayan sallah asubahi zawwa lokacin da rana zata fara hudawwa wannan duka lokaci ne wanda aka karhanta maka kai sallah sallah daga cikin salloli na nafila haka bayan sallar la'asar a masabin mu na malikiya haramun ne mutun ya sallaci sallah daga cikin salloli na nafila har zuwa lokacin da rana zata karkata idan ta karkata har zuwa lokacin da zata fada wannan kuma lokaci ne wanda yake haramun mutun ya yi sallah a cikin shi saboda haramci da yazo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai lokacin da kake zawali shi wannan mazhabin mu haramun ne katsani mutun yayi sallah daga cikin salloli na nafila kaga wannan shine sabanin mazhabin malikiya da mazhabin hanabila amma dai mutun ya nisanta shine aula saboda shi ma su ma mazhabin malikiya sun tai akan karhancin yin sallah a wannan lokacin kuma dalili da kai hadisin Abi Sa'id al-Khudri wanda yake cewa la salata ba'da subhi hatta tadlu ash-shams kuma da kai wata riwaya wanda ta hi kwance mini a rai riwaya ta Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda Imam al-Bukhari da Muslim sun kawo yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da al-asr hatta taghrub ash-shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ayi sallah bayan sallar al-asr har sai rana ta fada wa an salati ba'da subhi hatta taghrub ash-shams kuma ayi sallah bayan sallar asbahi har sai rana ta fada haka riwaya ta Abi Sa'id al-Khudri yake cewa la salata ba'da subhi hatta taghrub ash-shams babu sallah bayan sallar asuba har sai rana ta hudo wala salata ba'da al-asr asri hatta taghrub ash-shams babu sallah bayan sallar al-asr har sai rana ta fada kaga wannan dalili ne wanda malikiya suka dora akan mazhabin su lalle wayannan lokutan nan kana iya kasa shi kasi biyu akwai lokaci wanda yake makruhi akwai lokaci wanda yake haramci yana lokacin da rana za ta hudo haramun ne kada lokacin da rana za ta yi zawali haramun ne lokacin da rana za ta fada haramun ne amma dai bayan sallar asuba zawwa lokacin da rana za ta hudo wannan lokaci ne wanda yake makruhi mutun ya sallaci wata sallah ta nafila haka lokacin da aka yi sallar la'asar haramun ne mutun ya sallaci sallah ta nafila sai dai da akwai wata mas'ala wanda malaman fiqh suka tayi akan ta shine shin ga mai sallah ranar juma'a za mu samu ranar juma'a da yawa daga cikin mutane lokacin da rana take zawali suna sallah a wannan lokacin su kuma yaya hukuncin su yake shi kuma nan gashi nan dalili ya zo maka akwai hadisi Uqba bin Amir radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi wanda shi ba hadisi ne wanda Imam Muslim ya kawo yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa qala thalathu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanhana an nusalli fihinna aw naqbura fihinna mutana Uqba yake cewa sa'o'i guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hananmu mu yi sallah a cikin su ko kuma mu kai gawa mu binne ta a wannan lokacin yake cewa lokacin da rana za ta fito gaba gadi a wannan lokacin an haramta mana har sai ta dagu daidai gulgudan qaidar rumh shi a duya yace hatta tartafe har sai ta dagu shine shi kuma abinda wasu riwayoyi wanda suka tabbatar mana daidai gulgudan qaidar rumh daidai gulgudan goran mashi kenan kamar ka sa mata minti 15 daga zarar lokacin da ta hudo kuma da Allah zai kaddara maka kana cikin jirgi zaka ganta tantagar a nan kasa baka ganinta ko kuma da zaka hawo wani beni zaka ganta gata nan tana hudowa to irin wannan da kai application wanda suke nuna maka kai idan ka daga kanka baka ganta ba amma dai application zai maka ishara lalle rana ta hudo to he ka sa daga lokacin da ya nuna maka rana ta hudo he ka sanya minti 15 daga wannan lokacin an baka da maka sallaci duk abinda zaka sallata na daga sallolinka hatta da wallahi haka sallata shine yake cewa har sai rana ta dagu yace wahina yaqumu qa'imu zahira lokacin da garshin rana za ya tsaya ai a lokacin da rana ta kai tsakiya to lokaci ne wanda rana ta yi kwal ta zubar da zahinta to a wannan lokacin shi ma an haramta maka kai wata sallah daga cikin salloli yake cewa hatta tamila shams har sai rana ta karkata zuwa yamma yace wahina tadifu ash-shams lil-ghurubi hatta taghrub lokacin da rana ta karkata bayan sallar la'asar har sai ta fada yace wannan sune lokuta guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hanemo to lokacin da aka ce maka rana idan ta kai tsakiya wannan a lokacin nan da kwai wata riwaya wadda take ta kawo suke cewa a cikin riwaya yake cewa illa yawmul jum'a yake cewa wahina yaqum وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس إلا يوم الجمعة. إيش سيدي أرانا الجمعة وأنا أمباك داما كي وأنا هدي رواية أتي وانت ذكي دروني إيا روني بعد شبنا قوى كم الله صلى الله عليه وسلم أبا سيدي ما نمي سيني بياني سيني استنباطي سنزاولو أتكي نسسكا واندا سكي غني نسسكا نسكي نونا مكا أمباك داما إدنك شكو سلا مسلا تيران الجمعة kai sallah ta nafila illa ma sha Allah wa hazzuwa lokacin da limamin ka zai suka ce kalkashin haka aka baka aka maka rangwame idan ka shigo masallaci kada a cikin masallaci kada mai sallah ko kuma kana mai sallah lokacin rana ta kai zawali ka cika da sallah ka babu wani lahi a kanka wannan kenan da koyi rangwame a ranar juma'a lokacin da rana ta kai zawali ba wai ka tsaya kana kirdado ba ta kai zawali ba ta kai zawali ba ka ci gaba da sallarka an baka dama ma dama kana cikin masallaci a wannan lokacin wallahu ta'ala a'lam wannan ishtihadi ne na malamai sai an ba da rangwame ranar juma'a kana cikin masallaci a wannan halin da kake na kana neman kusanci da ubangijinka kana cikin sallah to an baka dama kai sallah a wannan lokacin shine ne yake cewa fa hadhihi sa'at la yusalla fiha taqawwan ala yake cewa wannan sune sa'o'i ko lokuta wanda aka haramta ayi sallah sallah ta nafila a cikin su yake cewa illa fi i'adatil jama'a yace amma dai an kawo togaciya ba kowace sallah bace ta nafila ba ba za a sallata ba a cikin su ba yace sai dai fi i'adatil jama'a idza uqimat wa huwa fil masjid lokacin da mutun yake ƙara yake menene sallah wanda ya sallata ta farilla a cikin jama'a idan aka tayar da ita yana cikin masallaci abin yi bayani ko ba sai mun maimaita ba misalin ya tafi wancan masallacin ya yi sallar shi ta la'asar sai ya zo wannan masallacin yana neman malam usman malam usman kuma ya shigo masallaci ana tayar da sallah ya iso wannan masallacin shi kuma yana ganin wajibi ne sai ya tsaya shi an gama sallah sai gani to maimakon in tsaya a waje mutane suna sallah bari in shigo in yi sallah kaga wannan ai yana ɗaya daga cikin lokutan da aka ce maka ba'dal asr ba a yin sallah an hana ka kai sallah to shi da ya shigo sai ya ce to alhamdulillahi wannan dai waccan da ya sallata a wancan masallacin ko wanda ya sallata kasar a wani a gida kamun ya huto masallacin ko wanda ya sallata yana bakin yayi ta kadimi yana kan hanya ya iso masallaci to wannan ita ce ta farilla ya sauke farillar shi wannan wanda ya zo masallaci ita nafila ce shi sanya aka ce maka to a matsayinta na nafila in zai maimaita ta a cikin jama'a an ba shi dama ya sallace ta a cikin jama'a a matsayinta na nafila kuma a cikin lokacin da aka haramta yin sallah kaga ai nafila ce ina fata an fahimta nafila ce amma dai su yi sallace ta a cikin jama'a dalilin ya shigo masallaci an tayar da sallah misalin wannan wuri ne wanda ake sallah wanda ga baki suna yawan zawa yana wurin take ta sai suka tsaya su yi sallah azhar da al'asar sai suka yi jam'in su jam'i takbir kamun lokacin al'asar ya shiga kaga kusan minti 40 tsakanin take ta da magana lokacin bai shiga ba da yazo nan sai shi ana kiran sallah shi kuma yana da randebu tare da wani anan sai ya ce bari in yi sallah sai suka huto daga gidan bisu suka zo nan sai ya ce to maimakon wannan bari in shigo in yi sallah kaga shi a lokacin da aka ce an haramta mai sallar la'asar ko da lokacin ta bai yi ba yayi to babu wata sallah ta nafila akan shi an haramta mai shi ya shiga cikin lokaci wanda aka haramta yin sallah karkashin mazhabin Hanabila aka wannan lokacin yazo yayi sallace ta a cikin jama'a to wannan an ba shi dama yayi sallaci kuma zai samu ladan nafilar shi wallahu ta'ala a'lam kuma wannan da kwai riwaya wadda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani a Muzdalifa ne ya sallaci ya gansu sun zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya limanci mutane sun yi sallah sai ya gansu a gehe a zamne ya zai ce musu dan me san ya buku sallah ya suka ce kai mu manzo Allah mun yi sallah a dakunan mu a haimomin mu yace idan kun zo kuka tarar da ana sallah ku yi sallah sai ta kasance muku nafila wannan dalili ne wanda yake tabbatar wannan haka da kai riwaya ta Imam Muslim wanda Abi Dharr al-Ghifari ya kawo yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mini kaifa anta idza kunta alayka umara al-akhiruna salata an waqtaha aw yamituna salata qala fa mata amuruni qala salli salata li waqtaha fa in adraktaha ma'ahu fa salli fa innaha laka nafila yake tambaye shi yaya zaka kasance ga wanda suke jagorantar ka su jinkirta sallah kuma su jinkirta sallah akan lokacin ta au yumitu au yumituna salata yake cewa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi zaka umurce ni idan na samu kaina a cikin wannan hali yake cewa ka sallaci sallah a lokacin ta idan ka riske su sai ka sallaci sallah tare da su wannan sallah ita kasance maka matsayin nafila sai ya wannan garaba sa ce idan ka zo bayan ka sallaci sallatan ba koma gehe zaka yi ba kai sai ka samu ladan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ka samu salladan nafila waccan ta kasance maka farilla wannan kuma da kai sai ta kasance maka matsayin nafila sai ya ci gaba da cewa kaga wannan togaciya ta farko salla idan zaka maimaita ta a cikin jama'a bayan la'asar ne bayan sallah asuba ne suka tarar da su kai ka sallaci sallar kai sai ka tarar da su suna yi sai ka shiga cikin su sai ta kasance maka matsayin nafila kai kuma bayan ka riga kai sallar ka ta farilla shi kuma wannan lokaci ne wanda aka haramta yin sallah ta nafila idan an rangwanta maka dalilin zaka sallate ta a cikin jama'a sai ya ce wa raka'atai at-tawaf ba'dahu yake cewa da raka'o'i guda biyu wanda ake yi na tawafi bayan yin tawafi nan ba'dahu ad-damir yarju ila tawaf kenan bayan kai tawafi wannan an shar'anta mana a lokacin da muka yi tawafi mu zo bayan maqamu ibrahim mi salla raka'a guda biyu wannan haka aka sannanta mana to a lokacin nan mi zakai idan ka gama wannan tawafin ka to an sannanta maka kai raka'atai a tawaf shi kuma a kowane lokacin da rana za ta karkata ne lokacin da rana za ta hudo ne lokacin da rana za ta wada ne an baka dama kai kalkashin mazhabin hanabila haka shafi'iyya ma sun tayi akan halaka ne mutun yayi sallah in dai raka'atai at-tawaf ne a kowane lokaci ko da lokacin da aka hana yin sallah ne an baka dama ka kai sallar ka wannan mazhabin hanabila da shafi'iyya duk da mazhabinmu na malikiyya da hanafiyya da wata riwaya daga riwayoyin da aka samu daga shi imam ahmad ibn hanbal suna ganin a lokacin da aka hana raka'atai ni tawaf ko raka'atai at-tawaf ba ta cikin lissahi ba za a yi ta ba a wannan lokacin za a jinkirta ta har zuwa lokacin da lokacin hani a yi sallah ta nafila ya gushe sannan a zo da ita sun kawo dalili akan wani lokaci umar yarda allah shi tabbata a gare shi ya zo ya yi tawafi bayan ya gama tawafi lokacin da rana ne za ta hudu sai umar sai ya tafi shi ya huta daga harami ya kama hanyar madina bai sallaci raka'atai at-tawaf ba sai da ya kirdadi shiga garin madina kace wannan shine dalili wanda yake tabbatar mana lalle idan lokacin sallah ya zo kurum mutun za ya yi kokari ya jinkirta ta idan rana ta gushe gulgudan minti 15 ko gulgudan goran mashi sai ka sallaci sallaka ta tawafi raka'atai at-tawaf haka lokacin da rana za ta hudo ko rana za ta fada kenan idan ka gama tawafin ka ba ka sallaci wannan sallah ba har sai ka bari rana ta fada sannan ka sallace ta wannan shine wada mafi rinjaye wanda nake gani tahi rinjaye akan wannan wada wanda a kowane lokaci zaka sallaci sallah wannan duk da idan muka koma kan mazhabin shafi'iyya zaka gani sun kawo bayani akan da kai salloli wanda suke zawatul asbab wanda wani dalili ne yake sanyawa a sallace su daga cikin wannan sallolin akwai tahiyyatul masjid misalin an ce mini bayan sallah asuba ba na yi sallah ba ai an karhanta a mazhabinmu na malikiyya mazhabin hanabila sun haramta ma ai sallah a wannan lokacin sai ka shigo masallaci dalilin shigowarka masallaci an baka dama ka sallaci sallah wadda take tahiyyatul masjid haka lokacin garjin rana akai ka sani ka riga ka shigo irin wannan lokacin da rana take saurar karkatawa ka shigo masallaci daidai lokacin zawali ne kai sallar ka an baka dama dalilin da kai sababin da ya sanya kai ka aiwatar da ita haka bayan tahiyyatul masjid da kai tawafi shi ma idan ka yi rakatai ne innan kalkashin mazhabin shafi'iyya sun tayi kuma wadace ita ma wadda muna iya rinjayar da ita idan mutun ya shigo zai yi tawafin shi koda lokacin da yake nagarjin rana tunda sababi ne ya sanya ake yin ta kinan mutum zai sallace ta koda lokacin da aka hana yin sallah ne haka kuma mutumin da ya saba idan yayi arwalla sai yayi raka'a guda biyu a kowane lokaci yayi arwalla shi ma an bashi dama ya sallaci raka'o'in shi guda biyu koda lokacin da aka yi hajji ne amma dai ga wanda ya saba bayan da ya wakala da Bilal yarda Allah shi tabbata a gare shi manzo Allah ya ce wai Bilal me kake aikatawa da shi karan takalminka a gabana a gidan aljanna yace ka manzo Allah ni dai ban san wata ibada da nake yi ba yace ni a'a yace abu daidai na san na lamun tawwa kaina shine bana arwalla faci na sallata raka'a guda dan neman yarda ubangiji yace to takan yi wannan shi wallahi ta'ala a'lam sai mallai ya ci gaba cewa salatu alal janaza da sallah game da gawa ita ma idan ya kai wannan lokuta wanda aka haramta yin sallah ita ma an ba da dama mutum ya sallace ta mazhaban anabila sun kawo dalili akan haka hadisi ne wanda yake mutafaqun alaihi take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa asri'u bil janaza ku yi gaugawa da wannan gawa ai gaugawa akai ta makomanta yake cewa fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunaha ilayhi yake cewa idan ta kasance gawa ce ta mutumin kirki Allah sanya mu daga cikin su yake cewa to alkhairi ne ku gabatar da ita zuwa ga alkhairinta daga lokacin nan ta fara samun ta goma shi ko alƙawari da ubangiji yayi wa wannan gawa yake cewa wa in yaku siwa zalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum yace idan ya kasance kuma mafi sharrin gawa ce mutumin ya banza ce yake cewa to sharri ne za ku ne wani ne za ku sarki akan wuyanku ku tai ku kaddamar da ita ubangiji ya wata abin da ya kamata yi mata na daga hukunci to dalilin haka suka kawo hujja suka ce idan koda sallar gawa ce a kowane lokaci an baka damar ka tai ka binne ta sai dai wada mafi rinjaye wadan jamhur shine lokacin da rana za ta hudo haramun ne a kai gawa a binne ta haka da lokacin da rana za ta kai waqtul zahira lokacin garshen rana kuma da lokacin da rana za ta fada dukkan su wannan an haramta sai dai wannan lokacin bayan sallar asar saboda maslaha kuma da bayan ko kamun hutawar rana saboda maslaha duka an ba da dama a kai gawa a binne wallahu ta'ala a'lam sannan mallai yake cewa wa qada'us sunan ar-rawatib da rama sunnoni wanda suke ratibai karatunmu na baya mun yi sunnoni ratibai guda 10-12 a hadisin ummu habiba guda 10 a hadisin aisha yarda Allah shi tabbata a gareta kaga su ma wannan rama su a kowane lokaci idan mutun yayi niyyar ramawa to zaya rama kuma wannan ba dan komi ba dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama sallah azhar ko ratibai wanda yake yi kamun sallah azhar ya rama su bayan sallar asar wannan hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya an ganshi yana sallah bayan sallar asar sallah ta nafila sai sabbai suka tambaye shi manzo Allah kai umarni ka ce kai sallah bayan sallar asar kuma za ka dade kana yi yake ce musu sallah azhar ce rawatib ne na sallah azhar wanda na shagaltu da wa'ansu mutane wanda suka zo su musulunta a guna na shagaltu da su bin yi ba ita ce nake ramawa kuma karkashin mazhabin hanafiya mazhabin mu na malikiyya babu wani rama sallah ta ratib as-sunanur rawatib ba a rama su in ba rana ta rigayi ba ta hudu ba ko kuma ya kasance rana ta rigayi ta fada kenan a lokutan da aka haramta yin sallah a mazhabin mu na malikiyya ba a rama salloni ko sunanur rawatib magani sai dai kuma sun yi duk da hanabila sun kawo hujja da wannan dalilin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama kuma sun kawo hujja da hadisin da Abu Dawud ya kawo a cikin sunan inshi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wanda ya tashi ya rama rak'atan al-fajr bayan sallar asuba kaga bayan sallar asuba lokaci ne wanda aka haramta yin sallah ya rama alkai sai manzo Allah ya tambaye shi yace kari ne kai a cikin sallar asuba yace a'a rak'atan al-fajr ce manzo Allah bin yi ba ita ce na rama manzo Allah ya tabbatar da shi akan wannan hukuncin kaga wannan wada mafi rinjaye ita ce wada ta mazhabin hanabila lalle ana rama sunnoni ratibai koda ya kasance lokacin da ake sallah lokacin da aka yi hani ne a sallata dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo haka duk da mazhabin Hanabila sun tahi akan ai wannan hukuncin kebantacce ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda sun ce hukuncin kebantacce ne to ina ga mutumin da ya sallaci rak'atan fajr bayan sallar asuba, shi kuma wannan hukuncin shi ma sai a ce me kebantacce ne? Sai dai kurum mazhabin mu na Malikiya sun haramta kuma barin suna gani shine aula, amma dai idan ya kasance ramawa ce za a yi dalilin wannan, dalilan wannan guda biyu, hadisi ne wancan wanda muttafaqun alaihi, wannan kuma Imamu Abu Dawud ya wutar da shi, hadisi ne wanda yake ingantacce, a dalilin su za mu iya rinjayar da sunanun rawatib, idan baka yi su ba kana iya rama su ko da lokutan ne da aka ce an haramta yin sallah, amma dai ya kasance lokuta ne wanda a mazhabin Malikiya wanda aka karhanta kenan kamun sallar asuba, lokacin da rana za ta hudo wannan an haramta, lokacin bayan sallar asar, lokacin da aka da shi ma wannan mutum yana iyawa ya rama sunanun rawatib a cikinsu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rama sallar rawatib in shi na sallar azhar ya rama su bayan sallar asar, amma dai lokacin hudawar rana da lokacin wadawar rana da lokacin zahira wannan dukan su wannan wuri ne wanda aka haramta saboda umumu al-adilla, wallahu ta'ala a'lam. Sai malai yace wa yujuzu qada'u al-mufradat al-mafrudat, yake cewa kuma ya halatta mutum ya rama sallah wadda take tafarilla a kowane lokaci da aka haramta yin sallah, wannan lokutan guda biyar an da aka haramta yin sallah, to idan ya kasance ramuwa ce za ka yi an baka dama ka rama kowace sallah. Dalili haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza zakaraha, duk wanda ya barci akan wata sallah ko ya mance wannan sallah ta farilla yake cewa to ya sallace ta lokacin da ya tuna, da lokacin da ya tuno lalle bai sallace ba sallah ta kaza ba, ko ya mance sallah ta kaza ba, kaga wannan yana tabbatar mana lalle kowace sallah ta farilla lokacin da ka tuno ta shine lokacin da zaka raba ta kai tsaye. Haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man adraka rak'atan qabla ghurubi shamsi qabla shuruqi shamsi faqad adraka as-subh, yake cewa duk wanda ya riski rak'a guda daya kamun rana ta hudo to tabbas ya samu sallah asuba a lokacin da, kaga wannan shi yake tabbatar maka lalle ko da rana ta hudo kana cikin mai sallah wannan an baka dama kenan, wannan shi yake tabbatar maka al-mafrudat sallah ta farilla a kowane lokaci idan dai ka tuno ta ko kuma kai barci ka tashi to ka sallace ta a wannan lokacin, kaga nan wannan mala ya kawo maka togaciya guda hudu, yake ce maka illa fi i'adatil juma'a idza jama'a idza uqimatu huwa fil masjid sannan rak'ati at-tawaf sannan salatul janaza, duk da ita salatul janaza fada mafi rinjaye shine lokutan da aka yi hana da aka yi hani akan su mutun ya nisanci sallarta. Haka kuma qada'u sunanur rawatib ita ma mas'ala ce wanda take da sabani, rama sunnoni wanda suke ratibai shi ma lokacin da ake da haramci kalkashin mazhabin Malikiya to mutun ya nisanje su wannan lokuta guda uku, amma dai lokacin da aka karhanta kana da damar ka sallace su karama sunnoni wanda suke ratibai. Haka da qada'u al-mafrudat rama salloli wanda suke na farilla su ma a sallace su a duk lokacin da rana ta wannan lokacin. Mu yaja mun zo karshen babin abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi, Allah ya gafarta mana, Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu, Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu, bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi, ƴan uwa da amanna arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatunsu ya sanya albarka a ciki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu.